da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare wanda ke karamar hukumar Katagu a jihar Bauchi, masallacin da aka fi saninsa da masallacin FMC. Majalisi ne da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Wannan majalisi shine na 136 a wannan yammaci na Juma'a 8 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1448 wadda take daidai da 21 ga watan 8 na shekara ta 2026 miladiya. A majalisin da ya gabata mun yi bayani dangane da saukar annabi sallallahu alaihi wa sallama a Quba lokacin da ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. A nan saukar da ya yi, a nan ne ya gina masallacin Quba, ya yi kwanaki 14 a Quba, makonni 2 kenan. Sa'annan kuma ya tashi sama ƙarasawa cikin garin Madina. Wannan gabar a kanta muka tsaya a majalisin da ya gabata. Mun yi bayani cewar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tasamma ƙarasawa cikin garin Madina, tsakanin cikin asalin garin Madina da Quba, in a tafiyar ƙafa ce za ta ɗauki mutum tafiyar minti 50 zuwa awa ɗaya. To annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙoƙarin ƙarasawa garin Madina, mutan Madina sun fito kamar yadda bayani ya gabata, ƙwansu da ƙwarƙwatarsu domin su tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su shiga tare da shi cikin garinsu, garin Madina. Suna cike da farin ciki da annashuwa da murna wanda ya dabaibaye zukatunsu, ta yadda za a fahimci hakar a kan fuskokinsu. Mun yi bayani dangane da waƙoƙi da littattafai na sira da tarihi suka hakaito wanda mutan Madina suka fito suna tarbar annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan waƙoƙi, musamman mata da ƙananun yara. Tala'al badru alaina min faniyatil wada', wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'a. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة، مرحبا يا خير داع. وأنن بيتوتي من بيان أكن أبن دا بيتوتي سكا قمسا نما أنوني سأنكما مندوبا إنغانت سكورشنس أما جالس دي دبات. والنبي صلى الله عليه وسلم ya kama hanya tare da tawaga ta mutan Madina da suka zo tarbarsa da kuma wani sashe na sahabbansa waɗanda suka yi hijira tare da shi da kuma waɗanda suka riga shi yin hijira ɗin, sun kama hanyarsu ta shiga cikin garin Madina. Mutanen Madina sai kabbara suke yi saboda murnar zuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare su. Sai zamanto duk wanda ya fito daga Madina, idan ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da tawagarsa, dube da cewar annabi tare suke tafa da sayyidina Abubakar, ka faɗa da ka faɗa saboda aminin sa ne, abokin sa ne, to duk wanda yazo sai yazo yana gaisuwa ta girma da girmama sayyidina Abubakar ya dauka cewa shine manzo wannan in yazo sai gaisuwa ta musamman sayyidina Abubakar wancan ma in yazo sai ya gaisuwa ta musamman sayyidina Abubakar saboda a tsammanin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci cewar ba shi bane shi ma raka annabin yake yi sallallahu alaihi wasallam to ana tafiya gabanin a shiga cikin Madina rana ta take sai suka dan tsaya su huta sayyidina Abubakar sai ya sanya mayafinsa yana inuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mayafi nasa anan ne waɗanda suka zo suna gaishe shi gaisuwa ta ban girma suka fahimci cewa ba shi bane manzon Allah din ashe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da shi to nan sai suka zo suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su gushe ba suna tare da shi har zuwa lokacin da ya karasa cikin garin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau kan dabbarsa taguwarsa kenan ya goye sayyidina Abubakar a bayansa gabanin nan ya aikawa dangin kakansa amma san dangin kakansa Madina ne garinsa kakansa Abdul Muttalib ai Abdul Muttalib mahaifiyarsa yar Madina ce idan za a tuna a tarihin da muka karanta a baya lokacin da muna bayani akan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka zo bayani kan kakansa Abdul Muttalib mun yi bayani cewar ai a Madina ma aka haife Abdul Muttalib lokacin da aka haife shi mahaifinsa Hashim shi kuma ya tafi Sham kasuwanci rai yayi halinsa to sai zamanto Abdul Muttalib a cikin garin Madina aka rene shi har ya fara wayo sai da ma ya fara wayo ne dan uwan mahaifinsa Al-Muttalib ya je taho da shi daga garin Madina ya taho da shi garin Makka mun yi bayani a karatuttukan mu da suka gabata na baya to Annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin ya karaso cikin ƙwaryar Madina ya aika wa dangin kakansa Abdul Muttalib ɗan uwan mahaifiyar Abdul Muttalib akan su zo ya ƙarasa Madina tare da su to shine suka taho suna rataye da takubbansu da kibiyoyinsu da masunsu suka taho suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ƙarasa tare da shi cikin garin Madina to amma gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa garin Madina a hanyarsa lokacin sallar Juma'a yayi sai ya tsaya yi salla to wannan shine babin da zamu shiga sabo yace awwalu Juma'a farkon Juma'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi a garin Madina yace wa adrakathu alaihi salatu wassalamu salatul jum'ati fi bani Salim bin Auf annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho daga Quba wannan ya nuna kenan ranar Juma'a ne annabi ya bar Quba da ya taho daga Quba gabanin ya karasa cikin asalin ƙwaryar Madina sai lokacin sallar Juma'a ne kanzu annabi ai dan Madina ne matafiyi shine wanda aka masa sassauci ba sai yayi sallar Juma'a sai ya kasau amma mazaunin gida sallar Juma'a tilaste a kansa wajiba ce a kansa dole ce a kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam da tun daga garin Madina ya zamo masa gari kaga kenan sallar Juma'a tilaste a kansa to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin ya isa tsakiyar Madina inda zai je ya sauka ya zama masa matabbata sai lokacin sallar juma'a ya shiga to shine bayanin da yake yi mana anan yace wa adrakathu alayhi salatu wassalam salatul jumu'a sai sallar juma'a ta riski annabi sallallahu alaihi wasallam fi bani salim bin aw a cikin unguwar kabilar banu salim bin aw a unguwar su sallar juma'a ta riski annabi sallallahu alaihi wasallam kabila ce cikin kabilun mutan madina fa nazala wa sallaha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka a unguwar wannan kabila ta bani salim bin aw sai sallar juma'a gabanin ya karasa cikin madina yace wa hadhihi awwalu jumu'atin lahu alayhi salatu wassalam wannan ita ce farkon juma'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake kokarin shiga madina amma cikin garin madina gabaɗaya yace wa awwalu khutbatin khatabaha alayhi salatu wassalam farkon khutbar da annabi kuma yayi a madina ita ce yanzu zai kawo mana ita sallar juma'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta farko wannan da muke bayani akan ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar juma'ar ne da mutane ɗari kamar yadda ibnu sa'ad ya kawo cikin littafin sa at-tabaqatul kubra babban kundi ne na tarihi tarihin magabata tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa sahabbansa da wanda suka biyo bayan da kyautatawa to a cikin littafin sa ya bayyana cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar juma'ar nan ta farko a garin Madina tare da adadin mutane ɗari to bayan ya idar da sallar juma'ar kuma sai karasa ya shiga cikin garin Madina bayan sallar juma'a kenan annabi ya isa cikin garin Madina bayan sallar juma'a wa anan zai kawo mana khutba ta farko da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a yayin da yazo sallar sa ta juma'a ta farko a garin Madina yace hamadallaha wa athna alaihi yayi godiya wa Allah da yabo da kirari gare shi wannan shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine godiya wa Allah da kirari da yabo gare shi da annabi yake yi a duk lokacin da yazo zai gabatar da khutba ko zai yi nasiha ko zai yi gargadi ko zai yi fadakarwa ko zai yi jan hankali yana budewa da godiya da yabo da kirari wa Allah subhanahu wa ta'ala to bayan annabi ya kare wannan godiya da yabo da kirari wa Allah sai ya ce amma ba'di kuma bayan haka yanzu zai kawo mana kudubar da annabi ta farko isansa garin Madina ya ce ayyuhan nas ya ku mutane faqaddimu li anfusikum ku gabatar da ayyukan alkhairi ga kawunan Bahaushe ya ce dan tuwon gobe ake wanke tukunya. ‘Yan uwa, wannan kudubar da za mu karanta ta yanzu, wacce ita ce kuduba ta farko, kamar yadda malaman tarihi suka bayyana da sira da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yi a garin Madina. Imamul Baihaqi ya kawo ta cikin littafinsa Dalailun Nubuwa. Ibn Hisham ya kawo a cikin sirarsa wacce ya rawaito daga Ibn Ishaq da isnadi wanda yake yankakken isnadi in an ce yankakken isnadi bai karasa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna ita wannan kudubar da zamu karanta ta bata inganta ba ta hanya wanda yake ingantacce kuduba ce wacce bata inganta ba ma'ana riwayar da aka samu kudubar ta hanyar ta riwaya ce mai rauni domin an samu yankewa cikin jerin gwanan mazajen isnadin wannan riwayar zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam to amma kuma idan mun duba abinda kudubar ta kunsa ma'anoni ne wanda suke ingantattu ma'anoni ne wanda suke tabbatattu imma ko a ayoyi na alqur'ani ko a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma a cikin su gabaki ɗayan su ayoyin da hadisan gabaki ɗaya bari mu duba kudubar mu gani annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kudubar take hakaitowa yace bayan haka ya ku mutane faqaddimu li anfusikum ku gabatar da ayyukan alkhairi ga kawunanku wannan lafazi da shi aka bude kudubar ku gabatar da ayyukan alkhairi wa kawunanku wannan lafazin ya tabbata a cikin aya kaga koda riwayar bata inganta ba amma ma'anar ingantacciya ce saboda an samu lafazi na aya da yazo da umurni makamancin wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajruhu indallah a cikin suratul baqara duk wani abu da kuka gabatar wa kawunanku na alkhairi Allah ya san da wannan abin zai killace muku shi zai kiyaye muku shi ba zai salwanta ba za ku same shi a taskace a tsare a kange a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala gabanin nan an ce wa aqimu salata wa atu zaka sai Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bayan Allah ya yi umurni da tsaida sallah da bada zakka dan ya kwadaitar da bayansa kar su takaita ga iya sallah da zakka su duƙufa wajen ayyukan alkhairi ko min karancinsu sai Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajruhu inda Allah duk wani abu da kuka gabatar wa kawunanku na alkhairi ba zai tashi a tutar babu ba ba zai tafi a banza ba Allah zai kiyaye muku shi za ku same shi a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah dan ya kwadaitar da bayinsa akan yawaita ayyuka na alkhairi da guzuri na ayyuka na alkhairi sawa'un wannan ayyuka farilla ne ko kuma nafila sai ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah anan gurin Ubangiji ya ce abubuwan da kuka gabatar wa kawunanku saboda duk abin da mutum ya yi dan kansa ba zai yi dan wani ba yanzu sallah da kai ka yi ma wani makanka ka yi wa azumi da za ka yi za ka yi ma wani ne makanka ka yi wa ladan ba shi zai samu ba kai za ka samu shi yasa aka ce ma tuqaddimu li anfusikum da abubuwan da kuka gabatar wa kawunanku amfanin zai koma ne zuwa gare ibada da bawa yake yi babu wani wanda zai amfana da wannan ibadar sai shi Allah madaukakin sarki ba zai amfana da ibadar ka ba sabonka ba zai cutar da Ubangiji ba sabonka kai zai cutar kamar yadda da'arka da ibadarka kai za ta amfana shesa aka ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair duk wani abu da kuka gabatar wa kawunan saboda ku za ku amfana da wannan abu shesa aka ce abubuwan da kuka gabatar wa kawunan to anan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya bude da jan hankalin al'umma sai kokarin gabatar da ayyukan alkhairi wa kawunan domin su samu amfani mai tarin yawa a karan kawunansu na duniya da lahira ita ibada da bawa ke yi zai ci gajiyarta tun daga duniya gabanin ya je ya ga amfanin ta a lahira. Kasantuwarka mai da'a wa Allah mutumin kirki zaka ga tasirin hakan tun daga duniya, kaga kenan amfanin zai koma zuwa gare ka. Baka ci gajiyar ibadarka da da'arka da kake yi wa Ubangiji subhanahu wata'ala a duniya da lahira gaba ɗaya. Saboda duk wanda ya kiyaye dokokin Allah, Allah zai kiyaye shi, zai kiyaye masa kansa, karan kansa ba zai tozarta ba, zai kiyaye masa iyalansa ba za su tozarta ba, yana nan baya nan, yana raye baya raye, matukar ya kiyaye Allah, Allah zai kiyaye masa iyalansa. Wannan shine ya kunshi ma'anar ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah sai Allah shi ma ya kiyaye. Ga kissar can ta annabi Musa alaihi salam da Khadir alaihi salam da suka je wata alƙarya, suka buƙaci mutanen alƙaryar su karɓi baƙuncinsu ta hanyar ba su abin da za su ci da kuma gurin kwana. Su kuma ɗabi'a da al'adar mutanen wannan alƙarya ba sa karɓar baƙo, suka ƙi su karɓi baƙuncinsu. Sun fita wajen garin, suka riski wata katanga ta karkata tana shirin zubewa ta faɗi. Khadir alaihi salam ya tattago wannan katangar, ya ɗago ta, ya tsayi da ita ta tsayu, ya daidaita ta, ya kare ta, ya sumulmule ta ta yadda ba za ta faɗi. Ta tsaya ɗoɗar, ta tsaya ƙam. Annabi Musa ya ce laushi ita latta fatta alaihi ajar, ai ka musu hidima, ka musu ɗawainiya, inda ka ga dama da aka ce su biya, tunda mu ma mun nemi wani abu daga gurinsu wanda bai fi ƙarfinsu ba sun ƙi. Saboda haka wannan ɗawainiya da hidima da ka musu, kana da ikon ka ce su biya. Khadir alaihi salam yace hadha firaqu baini wa baini, nan zan raba gari na da da abubuwan da ne, kuma zan baka labarin sababi da dalilin da yasa ne. Ya dinga lissafo masa kaza da kaza da kaga nayi, hikimar ita ce ka kaza da kaga, har ya iso kan wannan. Yace wa ammal jidal, amma ita katanga da kaga na dago ta, na tsayi da ita ta, na gyara ta, ta daidaita ta tsaya da kyau ta yadda ba za ta faɗi ba. Fakanat li gulamaini yatimaini, katangar ta kasance ta wasu ƙananun yara guda biyu marayu. Fil madinati, cikin wannan alƙaryar da muka je muka nemi su karɓi baƙuncin mu su kai. Wa kana tahtahu kanzullahuma, karkashin wannan katangar kuma akwai dukiyarsu, gadonsu da mahaifinsu ya tafi ya bar musu. Me yasa Allah ya hukunta a kare musu dukiyarsu? Wa kana abuhuma salih, wannan shine dalili. Babansu kuma ya kasance bawan Allah na ƙwarai, mai da'a wa Allah, mai ibada, mai kiyaye dokokin Allah. Shi yasa Allah ya kiyaye masa ƴan ƙananun ƴaƴansa marayu. A nan bai ci gajiyar ibadarsa ba, ya ci gajiyarta a duniya, banda kuma wanda zai je tarar a lahira. ƴaƴan da kake gani ƙananu ba su tasa ba, in ka tafi za su tozarta, to ka zama mutumin kirki. Wallahi in ka zama mutumin kirki shikenan an huce gurin kwantar da hankali, ka yi baccinka har da mai shayi, sa ranka a inuwa, kar ka ɗaga hankali, Allah zai zama wakilinka cikinsu. Duk kuma wanda zai wakilce ka cikin ƴaƴanka ba ya Ubangiji. Duk dukiyarsa, duk ƙarfinsa, duk ikonsa, duk faɗa'ajinsa bai kai Ubangiji ba subhanahu wa ta'ala. Kaga duk wani abu da mutum zai gabatar na alkhairi, wannan amfanin zai koma gare shi. Shi yasa aka ce li anfusikum, abinda kuka gabatar wa kawunanku, saboda amfanin zai koma wa kawunanku. To wannan umurni na farko kenan da annabi ya fara da shi cikin wannan kudu ba ta. Yace ayyuhan nas faqaddimu li anfusikum, ya ku mutane to fa ku gabatar wa kawunan ku ayyukan alkhairi domin ku ci gajiyar waɗannan ayyuka na alkhairi a duniya ku ga amfani waɗannan ayyuka na alkhairi a duniya gabanin ku zo ku ga amfanin su a rayuwar kabari da kuma gobe kiyama yace ta'alamunna wallahi la yas'aqanna ahadukum wannan jan hankali na biyu kenan da kudubar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kunsa bayan ya gabatar da jan hankali na farko sai je ga jan hankali na biyu yace ta'alamunna wallahi la yas'aqanna ahadukum thumma la yad'anna ghanamahu laysa laha ra'in wannan jan hankali na biyu kenan da kudubar ta kunsa yace ku sani wallahi na rantse da Allah har rantsuwa annabi cikin wannan jan hankali na biyu la yas'aqanna ahadukum tabbas hakika ko tantama babu bayan ku zai fadi ya mutu yanan ba wani a cikin ku face sai ya mutu wannan jan hankali na biyu shi ma yana da dalilai da za su ƙara ƙarfafa sa kullu nafsin dha'iqatul maut kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ya wajabta mutuwa wa kowace rai babu wata rai siface ta ɗanɗana ɗanɗanan mutuwa duk kuma yadda rayuwa ta yi tsayi sai an ce yauwa ne ya koma ga Allah duk yadda shekaru suka tura sai an ce yauwa ne ajali ya ci shi yasa anan annabi har rantsuwa ya yi ya ce wallahi la yas'aqanna ahadukum na rantse da Allah ko shakka babu ko tantama babu tabbas hakika ɗayan ku zai faɗi ya mutu thumma la yad'anna ghanamahu sa'annan kuma tabbas zai tafi ya bar dabbobinsa laysa laha ra'in ba su da makiyayi wannan wa'azi ne mai girma cewar duk wani abu da ka tara komin yawan abin da ka tara dole da komin daren dadewa za a wayi gari a ce wani ya tafi ya bar dukiyar nan waye barwa ba kowa dama dukiyar ta Ubangiji dole yanzu za ta zama ta magana dole za ta zama ta magana ko da ya ce wannan dukiyar tawa idan na mutu na ba mawani wannan magana tasa ba za a zartar da ita ba yanzu dukiyar ba tasa ba ce ba shi da ta cewa a kanta bai isa ya mallaka mawani ba saboda yanzu ba tasa ba ce ta magada ce abin da yake da ikon mallakawa a wannan dukiyar 1/3 ɗaya bisa uku idan da yanzu zai mallakar da rabi ba za a zartar ba kaga kenan ba shi da iko kan dukiya shi ma wakilci Allah ya ba shi to ya kamata mutane suna hankalta da wannan suna faɗaka da wannan cewa dukiyar da take hannuna fa ba tawa ba ce saboda a duk ranar da aka ce yau na faɗi na mutu ba ni da iko a kanta ba ni da tacewa a kanta ko da gabanin mutu ina dab da mutuwa na ce dukiyata na mallaka mawa ne ba za a zartar da abin da na faɗi wannan yana nuna ba ni da cikakken iko 100% 100% a kan dukiyar inda ina da shi na ce na ba da dukiyata gaba ɗaya mawa ne ai za a zartar da wasiyata amma ba za a zartar ba saboda me ba mallaki na ba ce mallakin magada ce kawai ni tunda ta hannuna dukiyar ta zo za a ɗaga mun ƙafa zan iya sadaukar da ɗaya bisa uku amma idan ya haura ɗaya bisa uku ba za a zartar ba wannan ƙa'ida ce ta addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je aikin hajji wanda aka kira shi da hajjatul wada aikin hajjin ban kwana ya tafi da adadi mai yawa na sahabbansa garin Makka, domin annabi yayi aikin hajji kamar yadda malaman suke faɗi, da mutun mutanen da basu gaza mutun 100,000 ba. To ɗaya daga cikin sahabbansa da ya tafi aikin hajji tare da su, Sa'ad bin Abi Waqqas, yayi rashin lafiya, ya cutu, yayi matsananciyar jinya kamar ba zai kai ba a Makka gabanin a ƙare aikin hajji. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je gaishe shi, ya je duba shi a masaukinsa, sai ya tadda shi a cikin matsanancin yanayi, sai ke cewa ya Rasulullah, ga shi dai yadda jinya ta kai ta kawo gare ni, kuma ina gani kamar ba zan kai labari, ga shi kuma ni da na yi hijira na bar Makka, kuma ga shi Allah zai ɗauki rayuwata a Makka, kamar hijira ta yanzu ta lalace kenan, kuma ga shi ina da dukiya mai tarin yawa, ba ni da magada sai ƴata ƙwaya ɗaya tilo. Shin yanzu ya Rasulullah, kana ga inda na sadaukar da dukiya ta fi sabilillah hakan ba daidai? Annabi ya ce ba daidai ba ne. Ya ce to idan da zan sadaukar da ɗaya bisa biyu ba, ma'ana in raba ta biyu 50% rabi in sadaukar da ita fi sabilillah, yanzu yana so wa kansa tanadi, saboda yana ga shi zai koma ga Allah. To sai yake ga tunda zai koma ga Allah, ya taskace wa kansa mana wannan dukiyar ta amfane shi a lahirarsa. Sai ce to ya Rasulullah, yanzu ɗaya bisa biyu ba rabi kenan, kashi 50 cikin 100. Annabi ya ce ba za ka yi da wannan ba, yayi yawa. Ya hana shi. Sai ya ce to ya Rasulullah, ya kaf gabanin ya je ɗaya bisa biyu, sai ya ce biyu bisa uku. Kaga biyu bisa uku, ai ya fi ɗaya bisa biyu. Annabi ya ce ba za a yi da wannan ba. Ya ce to ɗaya bisa biyu, Annabi ya ce a'a. Sai ya ce to ɗaya bisa uku fa. Nan sai Annabi bai ce a'a ba, duk da ya ce shi ɗin ba fa yana da yawa, amma Annabi bai ce a'a ba. Na farko ya ce a'a, in sadaukar da dukiya ta gaba ɗaya, Annabi ya ce a'a. In sadaukar da biyu bisa uku, Annabi ya ce a'a. In sadaukar da rabi, Annabi ya ce a'a. In sadaukar da ɗaya bisa uku, nan Annabi bai ce a'a ba, sai ya ce shi ɗin ma dai kam yana da yawa. To shi yasa malamai suka kasu gida biyu. Wasu suna ga yanzu idan ka yi wasiya da ɗaya bisa uku dukiyarka, wannan ba da yi, amma ya haura ɗaya bisa uku ba za a zartar da wasiyarka ba, saboda Annabi ya ce wa Sa'ad bin Abi Waqqas a'a. Dukiya ɗungurungu, Annabi ya ce a'a. Biyu bisa uku, Annabi ya ce a'a. Ɗaya bisa biyu, Annabi ya ce a'a. Sai da ya ce ɗaya bisa uku, nan bai ce a'a ba, sai ya ce amma shi ma yana da yawa. To a nan sai wasu malamai suka fahimci cewar duk da ɗaya bisa uku na da yawa, nan an ɗaga ƙafa. In ka zo mutuwa za ka iya wasiya da ɗaya bisa uku, a yi kaza da shi, ko a ba wani, ko a mallaka ma wani. Sauran biyu bisa uku kuma wannan ba ka da iko a kai na magani. Wasu kuma malaman suna ga tunda Annabi ya ce ai shi ma yana da yawa, to ba za ka yi da ɗaya bisa uku ba, sai dai ɗaya bisa huɗu, nan ne kake da iko a kai. To amma dai ƴan uwa, babban abin da za mu fahimta ƙarƙashin wannan wa'azi ne da jan hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kan cewar duk abin da ka mallaka fa za ka faɗi ka tafi ka bar shi, za ka bar wa magada. Su ma magadan komin yawan abin da suka mallaka za su tafi su bar wa magada, haka magadan da suka tafi suka barwa su ma za su tafi su barwa magada, haka abin zai ta tafiya har Allah ya zo ya gaji abinsa. Dama na Ubangiji, kowa ya tafi ya bar dukiyar, dukiyar nan da muke ganin ta, wallahi kowa sai ya tafi ya bar ta, saboda ta Ubangiji ce. Kasar noma, dabbobi, kadarori, garin kuɗi, motoci, kaza da kaza da kaza, kowa sai ya tafi ya bar shi, kuma duk yanda ka tara za ka tafi ka barshi. Waɗanda ka tafi ka barwa su ma za su tafi su barshi, su ma wanda suka tafi suka barwa za su tafi su barshi, Allah ya gaji abunsu. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha, wa ilaina turja'unku mu za mu gaji kasa da abin da ke ban kasa Allah ke mu za mu gada dama nasa minhu wa ilaihi daga gurin sa ne dama kuma gare shi zai koma shi wannan ita ce ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutun dama Allah ne ya halice mu daga gare shi muka zo kuma gare shi za mu koma zaka dukiyar ma daga gurin ubangiji ta zo kuma gurin ubangiji za ka koma ta ubangiji mulkin ubangiji ce ya bada wakilci ne gare ni to shi yasa duk wanda ya hankalta da wannan dukiya ba za ta ruɗe shi ba duniya ba za ta ruɗe shi ba bisa ga ubangijinka ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai dan adam me ya ruɗar da kai dangane da ubangijinka mai karamci shin duniyar da zaka tafi ka batta ne ta ruɗar da kai ko dukiya da ka samu kake watayawa cikin ka kake badakalar ka cikin ta ita ce ta ruɗar da kai daga ubangijinka mai karamci wacce zaka tafi ka batta dukiyar dama ta ubangiji ce ko mun daren dadewa zaka tafi ka batta ita ta ruɗar da kai ta shagaltar da kai daga ubangijinka ma zarraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka wanda ya halice ka wannan wa'azi ne mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu ɗaya daga cikin ku wallahi face ya faɗi ya mutu ya tafi ya bar dukiyarsa ba mai kula da ita dole ne za ta zama ta wasu mallakin wasu wa'azi ne mai girma wanda idan mutum ya fahimce ta ya fahimci wannan wa'azi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukiyar ba za ta daga shi ta rada shi ba ba za ta hada shi da mutane ba ba za ta hana shi alkhairai ba saboda ya san ta ubangiji ce kuma komin daren dadewa zai tafi ya batta wannan jan hankali na biyu kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cikin wannan hudu ba sai jan hankali na uku yace thumma la yaqulanna lahu rabbuhu ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك قلنا جنهن كلينا أكوك لما زع الله صلى الله عليه وسلم شكو ونن قطولا tunda annabi yayi bayani cewa a jan hankali na biyu ba ɗaya daga cikin ku ba ce ya faɗi ya mutu ya bar dukiyarsa ba mai kula da ita ya je ya haɗu da ubangijinsa to nan jan hankali na uku ne haɗuwarsa da ubangijinsa thumma la yaqulanna lahu rabbuhu sai ubangijinsa ya ce masa laisa lahu turjimanu babu tafinta tsakaninsa da ubangijinsa wanda zai fassara wa ubangijinsa harshensa ubangiji duk abin da bawa ya faɗi kowace yare ce yana ji larabci turanci fulatanci barbarci wane ne duka ubangiji yana ji saboda haka ba ɗaya daga cikinmu face ya yi magana tsakaninsa da ubangiji ranar gobe kiyama ba tare da tafinta ba da abin da zai faɗi ubangiji ya san me yake faɗi to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce masa alhali ba tare da tafinta ba wala hajibun ya hajibu babu mai kangewa da zai kange shiga ubangiji yana magana da ubangiji zai ce masa alam ya tika rasuli fa ballagaka shin manzo na bai zo maka ba ya isar maka da sakona shin manzo na bai zo gare ka ba ya isar maka da sakona Allah ya aiko mana manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya aiko mana shi ya zo mana da alqur'ani ya zo mana da sunna wadanda suka kunshi sakona Allah subhanahu wataala mu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki to Allah ranar gobe kiyama zai tabbatar mana da wannan zaka tsaya daga kai sai ubangiji babu tafinta ba mai tarjuma, ba mai fassara, ba mai sharhi, ba mai ta'aliki, ba mai karin bayani, ba mai fashin baki daga kai sai Ubangiji. Zai tambaye ka shin manzona dan aike na bai zo maka ba, ya isar maka da sakona? Al'umma sun tabbatar cewa annabi ya isar da sakon Allah tun gabanin aje a tsaya gaban Allah. Allah ya yi wa bawa tambaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je aikin hajjinsa na ƙarshe, wanda aka kira shi aikin hajjin bankwana, bayan ya kammala aikin hajji, ranar sallar layya ya yi kuduba mai kama, mai taɓa zuciya, mai kama hankali wa sahabbansa. Bayan ya kare, sai yake ɗaga hannunsa yake tambayarsa, hal ballagtu, shin na isar da saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ni da shi gare ku? Qalu bala ya rasulullah, suka ce haka ne ya manzon Allah, ka isar da saƙon da Allah ya isar ya aiko ka da shi, ka isar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa ya ce Allahumma shahad, ya Allah ka shaida ga su da bakinsu suna tabbatarwa cewar saƙon da ka aiko ni da shi na isar. Allahumma shahad, Allahumma shahad, ya Allah kai shaida, ya Allah kai shaida. To Allah subhanahu wa ta'ala kowane bawa cikin bayinsa zai yi magana da shi, ya tambaye shi shin ban aiko maka manzona ba, ya zo maka da saƙona, ya isar maka. Wannan tambaya ta farko kenan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi wa bawa ranar gobe kiyama. Ta kenan wannan gaba ta uku ta nasiha da wa'azi da annabi yake cikin wannan kuduba ta kunshi jan hankali kan cewar ka tuna za ka tsaya gaban Ubangiji. Bayan ka mutu za ka tsaya gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka yi magana tsakaninka da Ubangiji babu shamaki, babu tafinta, ba mai sharhi, ba mai fassara, ba mai fashin baki, ba mai ƙarin bayani. Ubangiji zai ce shin manzona bai zo maka ba, ya isar maka da saƙona? Abu na farko kenan da Ubangiji zai tambayi bawa da shi. Abu na biyu ya ce wa ati kamalan, shin ban baka dukiya ba, kana buƙatunka cikinta, kana abubuwanka a cikinta na yau da kullum, kana abubuwa na masurufi cikinta, ka sayi wannan ka sayi wancan, ka biya buƙatarka a nan ka biya buƙatarka a can, ka ba wannan ka hana wancan. Tambaya ta uku ya ce wa afdaltu alaika, na yi falala a gare ka, na fifita ka a kan da yawa daga cikin bayina, kana ji kana gani, wani kurma ne, wani makaho ne, kai kuma kana ji kana gani, ya fifita ka a kan da yawa daga cikin mutane, kana takawa ka je inda za ka je da ƙafafunka, wani gungu ne, wani ba ƙafafun ma ake haihuwarsa, wani kuma sai bayan an haife shi sai Allah ya janye ƙafafa, wani ba hannaye, kai kuma duka Allah baka, wani ba baki baya iya magana daidai, kai duka Allah baka, ya baka ƙafafu guda biyu, ka taka ka je nan, ka taka ka je can, ka ruga a guje, ya baka hannaye guda biyu, ka kama wannan ka taba wancan, ya baka idanu guda biyu, duk zaka ga inda kake so ka je, ya baka kunnuwa biyu kana sauraro, ya baka baki ka faɗa, ya baka zuciya ka yi tunani da ita, ya baka ƙwaƙwalwa ka hankalta da abubuwan da ke kai ka wani mahaukaci ne, wani ana haihuwarsa ba ko hankalin ba, wani ko bayan haihuwarsa Allah zai jarrabe shi da rashin hankali, kai kuma duka waɗannan ni'imomi Allah ya cika maka, shine wa afdaltu alaika, nayi falala a kanta, nayi falala a gare ka, na fifita ka akan da yawa daga cikin bayina. Waɗannan ni'imomi ne masu girma, aiko mana manzo ni'ima ce mai girma. inda Allah ga dama sai bar mu kowa amfani da tunaninsa kuma in muka je ya azabtar da mu wanda ya bauɗe hanyarsa koda ku bi aiko mana manzo ba inda ya ga dama sai iya haka amma bai yi ba sai aiko mana manzo kaga an yanke hanzari wannan ni'ima ce mai girma aiko mana manzo sai zama duk abin da za ka yi dai ga hujja nan a gabanka karara kana ganin ta abu na biyu ya ba mu dukiya duk abin da muke kai kawo cikin sanasa ne suturar da muke sawa nasa ce abincin da muke ci nasa ne ruwan da muke sha nasa ne kudin da muke kashewa nasa ne kasar da muke takawa tasa ce mu yi gini akan ta ginin da kasar duka nasa subhanahu wataala wannan duka ya bamu kuma mu roke shi ya bamu mu tambaye shi ya bamu mu roka ya bamu wa ataakum min kulli ma sa'altum min wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duk abin da kuka tambaye shi ya bamu duk abin da kuka roke shi ya amsa muku inda za ku zauna kuna irga ni'imomin Allah kuna lissafa su ba za ku kididdige su ba ku je iyakar su ku ce yau kan na iyakance ni'imomi da Allah ya yi mun ko ya yi mawane ko ya mana wannan yana da wahala ba za a iya ba sai a kwana a wuni a shekara shekara da shekaru ba iyakance ni'imomi da Ubangiji subhanahu wataala mana to Allah zai waɗannan tambayoyi wa bawa wata amsa bawa zai bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yanzuranna yaminan wa shimalan anan fa bawa idan Ubangiji ya masa waɗannan tambayoyi guda uku zai na juye juye ya juya ya kalli dama ya juya ya kalli hagu kallon mara gaskiya kenan ya tabbatar Allah ya masa amma yau fa ba shi da amsa wanda mutum ko laifi yayi katitsi yayi za ka ga yana wanke wanke yana so sakiya na maras gaskiya to abin da dan adam zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yanzuranna yaminan wa shimalan zai juya dama gare shi ya juya hagu gare shi fala ya rasha an babu wani abu da zai rika a matsayin hujja ko kuma ya tsere ya zama masa mafaka ya juya dama ko zai ga wani abu da zai rika a matsayin hujja ko zai ga wani guri da zai tsere ya je a matsayin mafaka babu ya juya hagu gare shi ko zai ga wani abu da zai rika a matsayin dalili ko hujja gaban Ubangiji babu ko zai ga wata mafaka da zai je ya face ya kuya babu me saura gabansa bayan ai ba zai iya juya baya ba zai iya juyawa dama zai iya juyawa hagu sai kuma gabansa to ya juya dama ba abin da zai ga ya juya hagu ba abin da yake gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma la yanzuranna quddamahu sai ya duba gabansa fala yara ghaira jahannama ba abin da zai gani banda wutar jahannama tana ruwa tana ci inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk da riwayar nan da muke karatu kudubar nan cikin ta bata inganta ba amma wannan bayanin ya inganta wannan bayanin da muke ya inganta cikin hadisi wanda yake ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu idan ya duba gaba gare shi ba abin da yake gani sai wutar jahannama sashen tana cin sashi anan annabi sai yi kokarin babu mafita dangane da wutar jahannama yace famanistafa an yaqiya wajhahu minan nari walau bi shiqqi tamratin falyaf'al wa man lam yajid fa bi kalimatin tayyiba dan ya duba dama gare shi ba abin da yake gani hagu gare shi ba abin da yake gani gabansa kuma ga wutar jahannama tana ruwa tana ci to sai annabi ya ce duk wanda zai iya kange kansa ya kare kansa daga wutar jahannama to yayi kokari yayi duk me yiwuwa ya ga ya kange kansa ya kare kansa daga wutar jahannama annabi ya ce walau bi shiqqi tamrati koda da barin dabino ne rabin dabino in har za ka raba dabino guda biyu ka ci rabi ka sadakar da rabi dan ya zamanto maka garkuwa da shamaki daga shiga wutar jahannama to kai haka inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa man lam yajid wanda bai samu koda dabinon ba ma da zai yi kokarin kare kansa daga shiga wuta da shi فبكلمه طيبه هو يقرن كاره كنسا daga shiga wuta da kalma wacce take daddada da zai gaya wa dan uwansa musulmi ya ji dadin ta to ya gaya masa dan ya kare kansa daga shiga wuta da ita yace fa innaha tujzi'ul hasana bi ashri amsalih saboda ita kalma wacce take daddada da zaka gaya wa dan uwanka musulmi ya ji dadin ta a zuciyarsa ta wadatar da aiki wanda yake kyakkyawa kwaya daya aiki kwaya daya da zaka yi kyakkyawa ka fadi kalma mai dadi a kunnan dan uwanka musulmi ya ji to wannan ta wadata dangane da kyakkyawan aiki da zaka yi kwaya daya ita kuma kyakkyawar aiki da zaka yi kwaya daya ana ninka ta so goma man jaa bil hasanati falahu ashru amsalih wanda yazo da kyakkyawa kwaya daya za a bashi kwatan kwatinta har sau goma falahu ashru amsalih kamar yadda nayi bayani wannan batu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama didda kudubar tana da rauni amma ya inganta tabbacacce hadisi ne da yazo cikin Bukhari da Muslim wanda aka samu daga Adi ibn Hatim At-Ta'i ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjiman babu ɗaya daga cikin ku face ubangijinsa yayi magana da shi babu tafinta tsakaninsa da ubangijinsa kenan kowanne ɗaya daga cikin ranar gobe kiyama sai ubangiji subhanahu wataala yayi magana da shi ya jero masa jerin ni'imomi da ya masa ya jero masa tarin ni'imomi da ya masa fayanzuru aymana minhu sai juya dama gare shi fala yara illa ma qaddama ba wani abun da zai gani a bangaren damansa sai abubuwan da ya aikata na alkhairi in ya aikata dinki saboda ayyuka na alkhairi ta bangaren dama ake taskace su to zai juya dama gare shi ba abun da zai gani sai abun da ya aikata na alkhairi wayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama zai juya dama gare shi nan ma hagu gare shi ba abun da zai gani sai abun da ya aikata muna ga sunan an kiyaye masa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata kode da kwayan zarra na alkhairi to wannan abun zai ganshi za a kiyaye masa za a taskace masa shi haka nan duk wanda ya aikata kode da kwayan zarra na sharri za a kiyaye masa shi za a taskace masa shi zai ga abun sa gashi wa wudi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha allah ta wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahad za a zo da littattafan bayi ga littafin shehu